Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa da wannan yammacin Alhamis 21 ga watan Yuli. Assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya. Kuna sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com da ma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyyar FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fage,
Usman Ahmed Kabara
da Halima Jumrau.
A daidai lokacin da kasashen duniya ke shirin kammala babban taron yaki da cutar AIDS ko sida a gobe Juma'a 22 ga watan nan na Yuli a kasar Afrika ta Kudu, yau da gobe shirin matasa ya gayyato Malam Lawal Abubakar, kwararren masani a bangaren kula da lafiyar jama'a kuma mataimakin director sashen kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna.
To haka yake a me ake ciki game da yaki da wannan cuta a kasashen Afirka? Ana samun ci gaba? Raguwa cutar take yi ko kuwa karuwa take yi? Mutanen da ke dauke da wannan cuta suna samun kulawa kamar yadda ya kamata? Nan gaba kadan Malam Lawal Abubakar din zai yi mana bayani bayan amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter. Ku biyo mu duk ku ji waɗannan abubuwa a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
So a Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa galibi idan ana aurar da ƴan ƙananan mata da shekarun su basu kosa ba, sai a hada su da tsofaffi sanin ubannin su. Sannan muka yi muku tambayar cewa me yasa ne ba a hada su da ƴan samarin da basu kosa ba a yi musu aure?
Sakonmu na farko daga shafin Facebook, Suleiman Bunzabello ya ce, rashin hankalin zai iya yin yawa a tsakaninsu, amma fa rashin adalci ne a aurar da mace karama wadda take bukatar ɗa namiji mai ƙarfi wanda zai iya biya mata bukatarta ga wani tsoho mai rauni. Saboda haka, iyaye sai ku kula da haƙƙin ƴaƴanku. Ku daina aurar da ƴaƴanku mata ga marasa kuzari, watakila ko dan sun tara wani abu da duniya ko makamantansu. Sai a kiyaye.
Assalamu alaikum. Gaskiyar magana shine al'ada da iyaye suke bi na alƙawari na ƴaƴansu ga mutane. Wasu ma tun ba a haifi yaran ba, wasu kuma kwaɗayin abin duniya ne. Idan babban mutum mai arziki ya zo neman su, to ba su da zaɓi illa su aurar musu da yaran, ko da suna so ko ba sa so. Su kuma a ƙarshe suna ga za su samu wani ɓangare na arzikin da suke gani. Sako daga Aminu Yusuf Kari.
Fatima Shehu ta ce, ai, wani lokacin gwamma yarinya ta auri tsohon domin a gaskiya tsoho ya fi kula da yarinya yadda ya kamata a wannan zamanin dai da muke ciki. Don wasu samarin ba su san darajar mace ba ko kaɗan. Shi yasa a yanzu za ku ga manyan ƙasa ko masu sarauta ba su cika ba yaro auren ƴaƴansu ba.
Yau da gobe san zuciya shike damun irin waɗannan iyayen. Wani tsohon abokinsa yake sowa, wani sai ya ga tsohon mai kuɗi wanda zai rika bashi na goro, wani san zuciyar kuma na wani tsohon ne cikin danginsa, ko ƴar tana so ko ba ta so. Abin dai san zuciya ne kawai na iyaye, ba tare da la'akarin inda ƴa take so ba. Ku huta lafiya. Sako daga Yahaya Baduku daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
Sai kuma Rabi'u Nuhu na Bukka yace, haba yau da gobe. Ai, wannan tambaya ta ku a fili take. Mafi akasarin ire-iren waɗannan samarin ƴan yaudara ne kawai, ba wai aure ne a gaban su ba, a ƙarya ce kawai da kitififi. Daga ƙarshe ina miƙa sakon ta'aziyya ta ga Hajiya Halima Jumrau bisa rasuwar mahaifinta. Allah subhanahu wata'ala ya ji ƙanshi da rahamarsa, ya sa aljanna firdausi ce makomarsa. Amin.
Amin.
Muna godiya.
Yau da gobe, gaskiya bai kamata a aurar da ƙaramar yarinya ga tsoho ba, sai dai in bata samu manemi ba, da babu gara babu daɗi. Sako daga malamin makaranta Patrick G. Bafu JP daga Potoscombe, Yobe State.
Anya ko Jamila da babu gariba da wani lokaci.
Gaskiya dai wannan tunanin da
sake. Abun dubawa ne. To ga sako kuma daga shafin mu na Twitter domin an fara manna tambayar da muke yi akan shafin Twitter koko Jamila?
Gaskiya.
Sakon farkon Twitter daga @SaleMuhammad1 yace kudi ne kawai zunzurutu ake zuba ma iyayen yaran. Sai su kuma su tilasta ma yar su auren sa amma ba don yar tana so ba.
Sai kuma @BashirZaria yace @VOA Hausa wallahi yin hakan child abuse ne. Amma idan ita yarinyar da kanta tace tana so babu laifi sai a daraja zabanta iyaye a rage kudin
wato child abuse kaman cin zarafin yaran kenan
to
bari mu je ga sako na gaba @KamalaGidoga15 yace waɗansu biyayya ne ga iyaye yake sa haka waɗansu kuma su ne suke zaba a hada su da tsofaffin daga Kamalan Gidoga dan mutan dutsen ma
sai kuma daga ƙarshe @Almangawi yace @VOA Hausa gaskiya tilastawa ya budurwa aurar tsoho sa'an babanta ya saba wa musulunci in dai ba ita take son shi ba
to haka yake Jamila da fatan za su cigaba da aika mana sakonni ta shafin Facebook din da Twitter
amin
Jamila da Usman ina ma masu saurare suna jin kamar suna jin abin da suke ji a radio ina ma za su iya jin muhawarar da muke kaurawa a cikin
ana tsara sauraron mu muna yin tamu yawa
yawa to kahin muhawara tattaunawa kai tsaye da Malam Lawal Abubakar ga amsoshin wasu ƴan uwa mata da abikiyar aikin mu ta gidan Radio Freedom a Kano Hajiya Lami Sumayya Murtala ta tattaro mana ta WhatsApp
Assalamu alaikum Hajiya Lami suna na Hasiya Adamu Wudi To ni dai abin da na fuskanta abin da isa ba a hada yarinya karama yar shekara kamar 13 zuwa 14 aure da yaro mai karancin shekaru saboda in aka ce za a yi haka za a yi takwakyara in ku aka samu dattijo wanda isan ciwon kansa sai kiga zaman yayi daidai shi ya san yadda zai bi da ita ilallaba ta har Allah ya raya ta ta girma ta wayo ta san al'amuran da ake ciki shi kwa yaro ba ruwansa ya fice ya batta ita kuma ta gama shirmanta a gida ba mai kwabatta amma in dai wanda ya san ciwon kansa ne in ya da shi ya san yadda zai tafi da ita kuma a gaskiya irin wannan auren na da gashi nan zamu ga cewar yafi dadewa a samu zuri'a har ai yaya da jikoki auren kuma aka ce yaran aka aurawa sai kiga abin bai je ko ina ba an fara shiga matsala ni dai abin da na fuskanta kenan wassalamu alaikum
sunana ummi a gaskiya babba ya fi sanin darajar aure akan yaro hakurin da babba zai yaro ba zai taba iya yin shi ba shi babba in ya aka aura mai yarinya naka zauri ya zauna da ita duk abin da za ta zai dauka matsayin kuruciya shi ko yaro gani zai kamar iskanci ne ko shagwaba ko rashin tarbiya saboda ba bai kai munzu hankalin da babba yake da shi ba babba yana da juriya da hakuri shi ko yaro bai san wannan ba sai a hankali zai koya a gaskiya dai babba yafi dan ko aure zaka gwara ka aure mai hankali da ka aure wanda hankalin kusan daya yake wara ka aure wanda ya fi ka hankali sosai kuma babba ya fi sanin darajar riki aure akan yaro shi yaro gani yake in ya fita ai ga sunan da yawa zai je ya samu shi ko babba ya sani dole sai an kankwasa akan samu na kwari sai ka bi hankali zaka samu nagartacciya shi yaro gani yake in yana da kudi zai iya auro kowace irin mace shi ko babba ya sani matan dai kawai dai ga sunan ne sai wanda Allah ya sa ka dace da nagartacciya
wani sai girgiza
wato ina da magana ne
to
duka na ji sakonnin su ko in ce duka mun ji sakonnin su da na shafin Facebook da waye duka gaba daya abinda kawai na lura shine an ce a ba yawanci sun yi maganar cewa kwadayi sai kuma mafi yawanci suna maganar cewa ai ya dattija ya fa hankali wa
ne ne bangaren matan ke
akwai karin magana jari muka koma cikin littafin Abubakar Imam yake cewa mene mu dauko shi a Hausancan banza girman mahaukaci karamin mai wayo ya fi shi ina aka kai wannan karin magana sannan kuma misali in kika duba ai yarda ce Halima bayan da za yin dauki yata in ba mu dattija tsoho tukup wanda karfin shi ya kare kamar yadda suke magana akai sai kuma kai tunanin cewa wai ɗan nan ta karbi wannan abin lami lafiya bayan tun tana karma kila ban sa mata a rai cewa ta yadda da ni ba ni a matsayin ta na uba a matsayina na uba ya kamata in ya kare ta tun tana karma da uba ne mata zabi za ta yadda da shi
ni tunanin da nayi kuma ba wai na raina wanda suka manyanta ba Allah ya musu albarka amma idan kan muka dubi tattauna da zamu yi akan wannan cuta mai karya garkuwar jikin bil adama ta AIDS yadda ana magani kai na kabatu ta sai yaduwa take anya ko ba za a yi tunani ba a duba yadda ake armar da yaya saboda ka dauki mutun shekara 60 70 a duniya wata kila ya jima yana abubuwa a rayuwa wata kila yana dauke da cutar a dauko ɗan yarinya a bashi shikenan ya
kuma saboda yana da kuɗi da kudayin da mutane suke magana shikenan in ma da zaka ce bakai sama kace ba ai jamila bakai saka ce a gwada su ba saboda dama ai kudayi ne kai yana da dukiya kana tunanin zaka bashi ikka za ta huta in kakka sai da akuya ta dawo ta gogi dan kakkawa ne duk irin wannan abubuwan shine
kuma ni ina da ra'ayin ai yarinya kamar da tambayar mu da bata kosa ba a hada ta da dan su girma tare
magana kenan
su girma tare ina da 13 a hada ta da dan 17 18 in yayi tsuwa 20 shekara 20
eh ya rede
ni ya wasu girma tare su fahimci juna su
na zuka fun mahaukin yi wata magana kike cewa Jamila ina jin ku a waya kina ce mata Jamila ka amanta fa shin saunawa mai arziki yake talaucewa ya zama matsiya ce kuma mai faskare ma an ta kama ko haka kuma saunawa ne mai faskare sai ya zama mai arziki magana ce ta hankalin su ya daidaitu tana san shi yana son ta yana da natsuwa bai da natsuwa tana da natsuwa ba ta da natsuwa inda kake son ka auri mai natsuwa haka kake so ita ba
gaskiya waɗannan tsofaffi shekara 70 60
to ha kula su ba mai
akwai zawarawa suna ne yanzu ba a Kano 10,000 sun yi register su je su
kuma abu mai kyau ne
ga waɗannan mata da Boko Haram sun kakkashe musu maza suna nan suna da marayu su arme su saboda su taimaka musu su samu
maza yan uwana fa suna ja mana
yanzu dai ma saurare
wannan satin mai zuwa ai muhawara kenan
yawa to ku kasance da mu yanzu za mu dawo da Malam Lawal Abubakar mu ci gaba da tattaunawa so masu saurare ga mu mun dawo da Malam Lawal Abubakar kwararren masani a bangaren kula da lafiyar jama'a kuma mataimakin daraktan sashen kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna salamu alaikum Malam Lawal
amin wa alaikum assalam Hajiya Jamila
ina wuni ya aiki
to alhamdulillah an gode ma Allah
to
barka dai Malam Lawal muna gaisuwa
yawa barka ka dai
to ga Jamila
Halima ce ma take magana
kin san tsananin muna aiki tare muryoyin mu sun fara gama daya wani zai ce wa Halima Jamila wani ya ce Jamila Halima
Allah sa dai ka wani ya ce mu wani
yawa ce kuma
ya to ba nake
ba damuwa Malam Lawal yawa to ni tambaya ta farko game da wannan tattaunawa ta mu kafin mu shiga batun abin da ke haruwa a ƙasar Afirka ta Kudu Malam Lawal a shekarar 2015 asusun tallafa ma yara na Majalisar Dinkin Duniya ya zabi jihar Kaduna domin aiwatar da shirin shugaba Muhammadu Buhari na Vision 2020 akan yaki da cutar AIDS wani ƙarin bayani za ka yi mana akai
to alhamdulillah na ji dadin wannan tambaya wato jihar Kaduna a shekarun baya tana ɗaya daga cikin jihohin da suke dauke da wannan annoba musamman cutar sida wanda ke yaduwa daga uwa zuwa ga danta domin binciken da aka yi ya nuna cewa kashi 5.1 a lokacin nan na mata masu juna biyu suna dauke da wannan cuta ta sida wanda kuma suna iya yada ta ga jarire to gwamnatin jihar Kaduna ta dauki matakai da dama domin a ga cewa wannan cuta an kawar da ita ko kuma an rage mata tasiri a jihar Kaduna a waɗannan shekarun daga shekara ta 2012 zuwa yanzu. To a binciken da aka yi a shekara ta 2014 sai ya nuna cewa wannan cuta a jihar Kaduna ta ragu daga kashi 5.1 zuwa kashi 2.2, wanda ya nuna kenan an samu raguwa da kashi 69 na yaduwan wannan cuta a mata masu juna biyu. To wannan dalili ne ya jawo nasarar nan da aka samu ba karamar nasara bane, domin duk a Najeriya a jihar Kaduna na ɗaya daga cikin jihohin da suka samu nasarar raguwan wannan cuta musamman ma ga juna ga mata masu juna biyu. Sannan na biyu kuma sai aka gano cewa akwai yanayi na gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauki ƙwararren matakai wajen ganin cewa an yaƙi da wannan cuta, domin a lokaci a shekarun baya ainihin asibitocin da ke ba da magunguna ga mata masu juna biyu na kare su daga yaɗa wannan cuta daga uwa zuwa ɗa guda 140 ne. To amma a yanzu haka maganan nan da muke yi, muna da asibitoci 522 wanda duk mace mai juna biyu da take zuwa ɗaya daga cikin waɗannan asibitoci za a gwada ta, in an ga tana ɗauke da wannan cuta za a ba ta magani kyauta, kuma jaririn da take da za ta haifa shi ma za a je a gwada shi, in yana ɗauke da wannan cuta za a ba shi magani kyauta. To da dai duk waɗansu matakai da ya kamata a ce kowace jiha tana ɗauka, jihar Kaduna na ɗaya daga cikin jihohi. To babban ma abin da ya ƙara ba wannan ƙungiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ƙwarin gwiwa shi ne akwai makon kula da yara da mata masu juna biyu da ake yi sau biyu a shekara. To jihar Kaduna ita ce a karo na biyu a shekarun da ta wuce, wato shekara ta 2015 da kuma wannan shekara, cikin wannan makon ta yi ma ainihin mata masu juna biyu gwajin cutar sida har fiye da 140, wanda mu ne muka zo na ɗaya a Najeriya, wanda akwai wata ƙungiya da ake kira UNAIDS, wanda ƙungiya ce na ainihin kula da cutar sida ta duniya gaba ɗaya ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ta ba gwamnatin jihar Kaduna da gwamnan jihar Kaduna kyauta na musamman na dala ainihin 14,000 saboda wannan ita ce ta zo na ɗaya a Najeriya. To waɗannan matakai da aka ɗauka da nasarorin da aka samu, to shi yasa ƙungiyar yara Majalisar Ɗinkin Duniya musamman masu kula da yara ƙanana ta zaɓi jihar Kaduna, domin akwai alamu, akwai manuniya da ke nuna cewa za mu iya kawar da wannan cuta daga uwa zuwa ga ɗanta. Domin akwai ƙasashe da dama musamman kwanan nan ƙasar Cuba ta nuna cewa ƙungiyar lafiya ta duniya ta nuna cewa wannan ƙasa ta Cuba yanzu ba a iya yaɗa wannan cuta ta kawar da ita. So sai ainihin shugaba Buhari ya ce to Najeriya ita ma za ta kawar da wannan cuta. To sai wannan ƙungiya ta ce to bari a fara gwaji daga wata jiha, to jihar Kaduna na ɗaya daga cikin jihan da aka zaɓa don wannan
yawa. Wannan bayani akan jihar Kaduna kenan, amma Malam Lawal, idan muka duba alƙaliman a ma duka duniya, alƙaliman kamar ƙaruwar yaɗuwar wannan cuta da kuma yawan mama waɗanda ke ɗauke da cutar da ma yawan mace-mace, sai mu ga Najeriya tana sahun gaba. Ko ina za mu ga daga ƙasar Afirka ta Kudu sai Najeriya. Ta yaya me yasa sauran jihohi kamar irin nasara da kuka samu a Kaduna su ba su samu irin wannan nasara ba?
To wannan tambaya ko kuma magana da kika faɗi a gaskiya ne, Najeriya na ɗaya daga cikin ainihin ƙasashe da suke ɗauke da wannan cuta kamar a Afirka mu ne na biyu. Wannan magana gaskiya ne. To kuma akwai ƙudurori da kowaɗanne jihohi suke bi da tsare-tsaren da suke bi wajen ainihin yaƙi da wannan cuta. To yana da wuya tunda ni a jihar Kaduna ne nake aiki, ya kasance in ba da kyakkyawan ƙwararren dalilan da ya hana waɗannan sauran jihohi su samu nasara. To amma dai babban abin da muka lura ko ma a jihar Kaduna ɗin wannan cuta yanzu mun gane cewa ta canza salo, domin a da binciken da aka yi ya nuna cewa wannan cuta ta fi yawa ga manyan mutane. To amma sai muka ga yanzu ta fi ne ga yara ƙanana, musamman ma waɗanda ake ce ma adolescent, wato su dai ga su ba yara ne ƴan ƙanana ba, su kuma ba ga su ba manya ba, ba su gama mallakan hankalinsu ba. To wannan cuta yanzu ta fi ɓarna musamman ma ga waɗannan yara.
Ko saboda me? Kun yi binciken gano dalilin da ya sa waɗannan 'yan yara su ne yanzu suke fama da wannan abu, kuma su wake sa musu wannan cuta?
To akwai hanyoyi biyu da waɗannan yara za su iya kamuwa da wannan cuta. Na farko dai, saboda wannan cuta ta daɗe a Najeriya kuma ba a ɗauki ƙwararrun matakai da ya kamata a ce an ɗauka ba, to hanya ta farko shi ne suna kamuwa da wannan cuta ne daga wajen haihuwa, wato lokacin da iyayen suke dauke da wannan cuta, musamman ma mata. To idan ba an ba su magani ba kamar yadda muke yi a yanzu, to zaki ga cewa za a haifi yaro da ko yarinya da wannan cuta. To hanya ta biyu kuma shine waɗannan yara sukan, saboda ba su gama mallakan hankalinsu ba, bincike ya nuna cewa akwai mazajen da kan yaudare su su yi amfani da su ba tare da wata kariya ba. To ta wannan hanyar ana iya sukan kamu da wannan cuta. Waɗannan hanyoyi guda biyu manya su ne muka ga cewa sun fi jawo, musamman ma a ƙididdigan da muke da shi, musamman ma a jihar Kaduna da ma sauran jihohi da muka duba a Najeriya, ya nuna cewa mazaje ba sa ba da goyon baya domin a gwada su. To kaga duk wanda bai yarda a gwada shi, bai san ya ke yarda ya san matsayin shi, sannan kuma ya je yana neman aure ko kuma yana neman waɗansu matan
ga maganar mu ta zo
ƙananan yara.
Yawwa, ga maganar mu ta zo. Tambayar da muka yi, me yasa ake aurawa kamar tsaki manya 'yan shekaru 70 su ta ɗauki yarinya 15-16 a basu, maimakon a haɗa ta da ɗan uwanta matashi? Shine nake mun yi wataƙila kaji mu da muke magana da nake cewa to irin haka ma yana taimakawa wajen yaɗa wannan cuta ta sida.
Sai dai kuma Halima, a cikin ma magana, yanzu matashin kin gani tsakanin 'yan shekaru 15-19 yanzu a Najeriya da ƙididdiga ta nuna cewa suna kai ɗaya wajen masu kamuwa da cutar. To yanzu har in ma za ka ba wa ƙaramin yarinya, ƙaramin yaro mai ƙananan shekaru, to shi ma wannan dole sai ya yarda a gwada shi.
To likitan kana ji na? Dan ka zama likitan feɗa maganar cutar nan. Yawwa, a ni matsalata ko kuma tambayar da nake son in yi shine, yawancin zaka ga irin waɗannan tsare-tsaren da gwamnati take yi ko majalisar ɗinkin duniya ko ai, me yasa koyaushe ne tunanin irin waɗannan abubuwa naku yana kan wai magana mata masu ciki? Kuna manta cewa akwai 'yan kamashin wannan cuta fa masu yaɗa wannan cuta, wanda su ne maza da suke ɗaukowa su kawo matan su yi ma matan cikin da za su haihu ɗin a samu cutar kila a jikinsu. Wani tsari kuke don tabbatar da cewa su kansu mazan da suke fita suna kwasuwa suna zuba matan nasu masu ciki, ko ko kawai shikenan abun ya ƙare akan mace?
A'a Usman, ai wai saboda wannan tambayar ta UNICEF din nan ai akan mata ne abubuwan da suke da ciki.
A'a shi da zai yi magana akan gaba ɗaya tsarin da suke yi na nasarar da suke samu jihar Kaduna da sauran irin
matsalolin. Ai saboda wannan
yanzu dai ku tsaya Malam Lawal, ka ji tambaya, amsa mana mu da masu saurari. Yawwa,
to alhamdulillah, na ji daɗi yanda kuma kuke tattauna akan wannan al'amari, kuma ba daga wajen ku kawai muke samun wannan kalubale ba. To amma abin da nake so a fahimta shine, baka iya raba mace da mijinta, kuma akwai tsare-tsare musamman ma ga mata. Ɗaya daga cikin dalilan da yasa muke ba mata muhimmanci sune, mata da yara ƙanana yawanci ba a jin su, mazaje sukan danne su, ba sa ba su 'yancin su. Idan ba an ɗauki mataki ba, zaka ga duk wata annoba ko wata babban matsala da ta zo, waɗanda suke shan wahala sosai sune mata da yara ƙanana. Shi yasa ɗaya daga cikin abin da ya sa muke ba waɗannan mutane ko muhimmanci shine saboda raunin da suke da shi, kuma musamman da yake maza suke danne masa haƙoƙinsu. To na biyu kuma shine, ba wai babu tsare-tsaren da ake yi ba ne, akwai tsare-tsaren da muke yi musamman ma wajen ainihin rigakafin wannan cuta, wajen ilmantarwa da kuma tabbatar da cewa an yi gwaji. Musamman kamar a nan jihar Kaduna, akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma mutanen da aka ɗauka, musamman waɗanda suka miƙa wuya wajen yin wannan aiki, wanda suke ilmantar da maza, musamman ma waɗanda yake mazajen da muke ganin suna cikin hadari, domin ba ko waɗannan mazaje bane suke, akwai musamman waɗanda suke kaya kaman akwai maza ma waɗanda suke neman maza ƴan uwansu, sannan kuma akwai maza waɗanda suke barin iyalansu suna zuwa tafiye-tafiye kaman direbobi da sauransu. To mun tsara akwai shirin da muke da shi waɗanda ake wannan ilmantarwa, amma babban nakasin da ake da shi shine babu wata doka da za ta iya tilasta ma namiji da lalle-lalle ya zo sai an gwada shi, musamman ma in aka ga matan shi tana dauke da wannan cuta. To abinda muke yi a asibitoci shine in dai aka gwada mace ciki aka gani, to ana ilmantar da ita kuma har a bata takarda, a bata abu shawarwari yanda za ta zo da mai gidanta shi ma a gwada shi domin a ga ko yana dauke da wannan cuta. Amma kididdiga ya nuna cewa yawancin mazan ba sa zuwa, ko rashin gaskiya ne ke mafi sauransu, amma akwai tsarin da muke bi wajen gwada su.
Da to ka riga ka ansa dama da tabbayar da ni ne amma a ƙarshe kenan, ce to ku kuma ba za ku iya dan iza karamba da wutar ku ce to ya kamata kila akwai wata doka da za ta zama ta ba ma su kansu masu irin wannan ayyukan naku damar da za su zama cewa za su iya a zo da maza su gwada in har tana da ciki, yana ai abu ne da ya shafe ta, ya shafe shi, ya shafi rayuwar ɗin da za su haifa gaba ɗaya, indai har shi ma yana son ɗan.
Ai ku maza bari da in shi,
muna da gaddama na sani, amma wasu mu ba su suna yarda.
Al'amarinku sai ku. Yawa malallawa, akwai kuma batun cewa matasa biyu cikin uku ba su da isasshen sani da faɗakarwa game da cutar AIDS ko SIDA. Me ake ciki game da wannan? Duk da kamar shekaru da dama ana ta wayar da kai, ana ta faɗakarwa, amma har yanzu matasa ba su da isasshen sani game da wannan cuta.
To gaskiya Hajiya, wannan magana da kika faɗi gaskiya ne. A lokacin da ake tafiyar da wannan shiri sai aka raja'a ga manyan mutane, domin ana ganin su ne suka mallaki hankalinsu kuma su ne ainihin suke yaɗa wannan cuta. Sai aka manta da ainihin waɗannan yara waɗanda ba su san ciwon kansu ba, domin sai gashi dai su ba manya ba ne, kuma su ba yara ƙanana ba ne. To wannan matsala shi ne ya jawo ba su cikakken ainihin bayanai game da wannan. To amma yanzu wannan fasali da wannan annoba ta canza daga manya tana komawa ga yara ƙanana da waɗanda ake kira adolescent, wato waɗanda ba su gama mallakar hankalinsu ba. Yanzu ya jawo ana canza tsare-tsare, ana ba waɗannan mutane muhimmanci, domin yanda za ka tafiyar da su ma dole sai mun akwai tsare-tsaren da muke yi na korar da ma'aikata, ko kwanan nan mun akwai tsarin da aka yi musamman ma a jihar Kaduna, mun zaɓi waɗansu ƙananan hukumomi wanda muke ganin cewa matasa ne kawai ko kuma waɗannan yara za a ba muhimmanci, domin a ga cewa wannan annoba da ta zo tana faruwa a tsara
hukumomin
mutane ne na musamman.
Za mu iya alaƙanta wannan batu da irin kunyan nan tamu a ce wai ba za a zauna a faɗakar da yara ba. Shi yasa abinda uwa da uba ba su zaunar da ɗa ko ya sun koya mata, wallahi a waje za ta sani ko zai sani.
Ko sai su ta banza hanyar banza ko ta hanya ta gari. Sannan Malam Lawal, kana gaya mana kenan wannan duka bayanin da ka bamu yana nuna kenan shi Malam Bahaushe sai an masa nisa al'amura ne yake zuwa ya ce zai kamo shi ko yaya. Tunda kaga kenan da ana gaya wa manya, akwai shirin da nayi a baya bazan faɗa maka sunan shi bakila wanda suke saurari na sun sani, wanda hadda mutanen da suke da malin tafa da komai wanda suke da ilimi sun zage mu saboda wai muna fitowa muna bata musu yaya muna magana akan cewa ayi kaza kar ayi kaza akan cutar nan ta HIV da muke magana sai da ne shekara 6 ina yin shiri akai. Amma zagin mu aka dinga yi, to kaga kenan yanzu ya je ina wurin manya, daga wurin manya ya gangaro ƙasa, me zaka ce?
Mu ma kullun nan zage muke shi amma ba za mu bari ba.
Aikin kenan.
Yawancin ayyukanku kamar da namu kamar ɗan juma ne da ɗan juma, in dai akwai faɗakarwa kuma ita gaskiya za su ke gare ta. Wato abinda muka lura, duk wani tsari da aka zo da shi kamar yadda aka faɗi a arewacin Najeriya, ba a karɓan wannan tsari hannu biyu, sai an samu illa, sai an ga illa ta, sai abu ya kai intaha, sannan ne za a yi fargan jaji, wanda kuma hakan ba amfani ba ne. Yanzu ya kai kika duba kowace cuta ta ciwon shan'in nan, muna ɗaya daga cikin ainihin ɓangaren da wannan cuta ce ta mana illa har sai
da.
Lokaci Allah kai mu mako mai zuwa mu ci gaba. Masu saurare, iyakacin shirin kenan, a madadin kowa da kowa, sai gobe da izinin Allah, ku huta lafiya.